bien sûr les amis des Kwilu Ngongo sur RDC. Jabwas, Peace Africa.
Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Aisha Tusle da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 14 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya, za a ji ƙarin haske kan musayar wutar da aka yi tsakanin sojojin Najeriya da 'yan Boko Haram da suka yi yunkurin dannawa cikin garin Maiduguri da daren jiya.
Kai, gaskiya jiya da dare ba mu kwana mai dadi ba, san ba kamar inda muka saba ba. Gaskiya harbe ne ya yi yawa mana jiya nan.
Za kuma a ji inda aka kwana a shari'ar wata 'yar jarida a jamhuriyar Niger wadda ake zargi da zunguro babban gida.
Aske normal ma bai kamata ba a dare mai wata guda jiyar kuma azu kasa ce da akwai justice.
Akwai mu kuma tafa da rahoto na musamman, sannan mu leƙa jamhuriyar Niger inda Haruna Mamman Bako ke tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Aishatu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau gwamnatin Amurka ta zartar da hukuncin kisa na farko cikin shekaru 17, inda kotun koli da ke da rinjayen alkalai 5-4 suka kuma yi watsi da hukuncin karamar kotu akan wasu mutane 3 da za a gabatar musu da hukuncin kisa a wannan makon da kuma wata mai zuwa. An ɗauran Daniel Louis Lee tare da ɗura masa magani mai ƙarfin gaske da ke sa bacci pentobarbital a gidan yarin ƙasar da ke Indiana sa'o'i da kotun ta zartar masa da hukuncin. Babban lauyan Amurka William Burr ya ce Lee ɗan wani ƙungiyar asiri ne masu ba da fifiko akan wariyar launin fata white supremacist wanda ya yi wa William Frederick Mueller da matarsa Nancy Ann Mueller da 'yarsa 'yar wata 8 Sarah Elizabeth Powell kisan gilla bayan da ya musu sata, ya harbe su da bindiga, ya kuma ɗaura musu leda da duwatsu masu nauyi ya jefa su cikin kududdufi a Illinois. A safiyar yau Talata ne kotun kolin Amurkan ta zartar da amincewa da gwamnatin tarayyar ta zartar da hukunce-hukuncen kisa a cikin shekaru 17, inda ta yi watsi da hukuncin karamar kotu da ta yi kira da a sake nazari ko salon aiwatar da kisan wanda ya saba wa kariyar tsarin mulki akan tsanani da azabtarwa. Yayin da waɗanda aka tabbatar sun kamu da coronavirus ya haura miliyan 13 a faɗin duniya, tare da waɗanda suka mutu sama da 570,000. Amurka ta ce tana sa ran fara samar da rigakafin cutar nan da ƙarshen bazara, duk da cewa gwamnatoci na ta ƙara ƙaƙaba tsauraran dokokin killacewa da ba da tazara a tsakanin jama'a domin daƙile yaɗuwar cutar. Kafar yaɗa labaran tattalin arziki ta talabijin CNBC a ƙasar ta sanar jiya Litinin cewa wani babban jami'in gwamnatin shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai cewa tuni aka fara sarrafa rigakafin, duk da yake ba su da tabbacin wanne zai ba da abin da ake bukata. An bayyana jami'in na cewa tuni suna nan suna sayan injina da samar da guri da kuma kayayyakin haɗa magungunan. CNBC ta ce ana sa ran kamfanoni 2 da za su yi aikin samar da rigakafin, Moderna da Johnson & Johnson, za su fara gwajin maganin akan bil'adama a ƙarshen wannan watan. Daga cikin sababbin matakan kariya da aka gindaya yau Talata a Hong Kong sun hada da tilasta amfani da takunkumin rufe baki da hanci ga masu amfani da motocin haya, kuma za a ci tarar wanda ya karya dokar har na dalar Amurka 645, dala 5,000 kenan kudin Hong Kong. An haramtawa gidajen cin abinci karbar abokan hulɗa a ciki bayan karfe 6 na yamma. Haka suma wuraren motsa jiki da gidajen rawa da kallo za su kasance a rufe domin bin umarnin shugaban Carrie Lam, wanda ta kuma sake takaita taruka daga mutum 50 zuwa 4 kawai. Sababbin sharuɗan sun kuma tilasta rufe shahararren filin wasan yara na Disneyland a Hong Kong, wanda aka sake budewa a watan jiya. Cibiyar kasuwancin na Asiya ta sanar da sababbin kamuwa da COVID-19 mutum 52 a jiya Litinin, 41 daga cikinsu daga cikin gida suka kamu wanda hakan ya sa hukumomi suka ba da sanarwar yiwuwar ƙara yaduwar cutar sosai. Akalla mutum 1,500 ne suka kamu da coronavirus a birnin tun barkewar annobar. Kusan fararen hula 3,000 ne mutum 16 kullun ake kashewa ko jiwa rauni a Afghanistan a cikin watanni 6 farko na shekarar nan, a cewar hukumar kula da haƙƙin ɗan adam a ƙasar. Hukumar kare haƙƙin bil'adama mai zaman kanta ta Afghanistan ta fitar da wani rahoto a yau Talata a Kabul, inda ta bayyana cewa adadin kisan jama'a fararen hula ya ragu da kashi 11 cikin 100 idan aka kwatanta da na bara, duk da yake har yanzu yana yawaita. Raguwar da aka samu ta kunshi bangaren yara ƙanana, inda aka kashe ko raunata 630 a wannan shekarar, idan aka kwatanta da 951 a bara, inda aka samu raguwar kashi 33 cikin 100, zargeta da haddasa kusan rabin wannan kashe-kashe, duk da cewa rahoto na nuni da cewa an sami kisan jama'a da kashi 24 da hare-haren 'yan Taliban ke haddasawa idan aka kwatanta da shekara ta 2019. Wani da ake zargin ɗan ƙungiyar Islama da aka kama a ƙasar Mali zai gurfana a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a Hague, bisa tuhumar aikata laifuka da suka haɗa da laifukan yaƙi da na cin zarafin ɗan adam. An kama Al-Hassan aka Abdulaziz Muhammad Mahmud ne a shekarar 2018 a Mali, inda aka ce yana ɗaya daga cikin usoshin rundunar Ansar Din masu kare aƙida, wata ƙungiyar 'yan bindiga da ta yi mulkin arewacin Mali kusan na shekara guda a shekara ta 2012. Masu gabatar da ƙarar na zargin Al-Hassan da haddasa laifuka da dama da suka haɗa da azabtarwa, fyaɗe, cin zarafi da sauran manyan laifuka. Babban mai gabatar da ƙara a kotun ta ICC Fatu Bensouda ta ce ana kuma zargin Al-Hassan na daga cikin waɗanda suka lalata wurare da kayayyakin tarihi kamar gumaka. Ƙasar China ta yi gargaɗi cewa ƙuri'a da jam'iyyar masu rajin kare demokradiyya a Hong Kong da suka kaɗa domin zaɓen 'yan takarar majalisun dokoki ka iya saɓawa sabuwar dokar tsaro da aka ƙaƙabawa cibiyar ta kasuwanci. Sama da 'yan Hong Kong 600 ne suka cika cibiyoyin zaɓe 250 domin kaɗa ƙuri'ar zaɓen 'yan takara masu tsananin rajin demokradiyya waɗanda za su ƙara musu goyon baya wajen karawa da Beijing a zaben na majalisun ƙananan hukumomi da za a gudanar a watan Satumba, inda suka yi kunnen ƙashi da gargaɗin da Eric Tsang Kok-kwai, sakataren tsarin mulki da harkokin cikin gida, ya yi game da karan tsaye da zai wa dokar tsaron ƙasar. Wata sanarwa da ofishin hulɗa da jama'a da ke wakiltar gwamnatin China a Hong Kong ya fitar a jiya Litinin ya bayyana zaben na fidda gwani tsokana ce ga tsarin gudanar da zaɓe a ƙasar. Sanarwar ta soki kokarin masu shirya zaben, musamman ma da ɗanɗan rajin demokradiyyar nan Benny Tai, da cewa kokari ne na kwace mulki a Hong Kong don gudanar da salon mulkin juyin juya hali na Hong Kong da ke da lakabin Color Revolution. Ana amfani da kalamin ne wajen bayyana shahararren tarzoma a duniya da ke jawo juyin mulki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga Maiduguri, babban birnin jihar Borno Najeriya, inda aka yi musayar wuta tsakanin sojojin Najeriya da 'yan Boko Haram masu yunkurin dannawa cikin gari suka ruga inda suka fito. Haruna Dauda, gare ka.
A daren jiya Litinin da misalin karfe 10:11 zuwa 12 da wasu 'yan mintuna ne dai, wasu da ake tsancewa mayakan Boko Haram ne suka kai hare-hare na yunkurin kutsawa zuwa cikin garin Maiduguri da ke waye, kafin jami'an sojin Najeriya su taka masa birki da kuma tarwatsa su. Wannan yunkuri na kai harin dai ya sa mutanen anguwannin Gomari da Bintisiga da Kofa da Sabin Sabin da Moramci da 1000 da dai wasu anguwanni da ke dab da shiga cikin garin Maiduguri kwana ido buɗe sakamakon karan harbe-harben manyan dugogi da makaran wasu abubuwa masu fashewa. An dai ga jiragen yakin sama na tasha wagi a sararin samaniya da ake zaton cewa jiragen na kokarin kai dauki ne ga jami'an sojan da ke wani karamar bariki da ake kira tiri-tiri da kuma ke dab da shiga cikin garin Maiduguri. Da aka ce waɗannan mayaka sun numfari wannan bariki har ma sun kai masu harin. A 'yan kwanakin nan dai an samu hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram da dama, wanda ko ajiya sai da aka ce an kai wani harin kan wasu matafiya akan titin Maiduguri zuwa mutuwa da maturu da kuma kwantan bona da akrima wasu jami'an soja da ma tafiya da wata motar bus ba kare da fasinjoji wanda har yanzu ba su ba duriyar su ganin cewa waɗannan sabbin harhariya ta da hankulan jama'a sosai hakan yasa na nemi jin tabakunan wasu mazauna cikin garin Maiduguri da yadda suka ji wannan hari na daren jiya
sunana Mala Blazis gaskiya abin da rudarwa sosai dan ya hana mu bacci ya hana mu nutsuwa abin da mun zata da abin ya fara sauki amma gaskiya abin ba sauki har yanzu muna cikin wani halin laulayi dan abin ya hana mu bacci gaba daya
sunana Isa eh to gaskiya abin da muka ji alberin na ya razana mu sosai saboda a cikin bacci muke kusan 12 ma ya kusa sai muka fara ji ba zata kai muka ji to ka san akwai wasu yaran mu wanda abokanin mu da sauran su da suka kallon wasa ba su daba wannan lokacin ko mun ga abin kan mun ji abin kamar yana kusa da mu haka saboda abun ya tsoratar da mu sosai muke jin karan bindiga irin kamar manyan bindigogi na suke harbe wannan lokacin
sunana Aminu bom din da ya hana mu bacci dan shi ya fara zana mu
banda karan bindiga ko kuma karan
bindigogi eh tashin jirgin sojoji ma ya ta yawo akan mu gaba ɗaya to mun firgita da wannan tashin jirgin
sunana Amadu kai gaskiya jiya da daddare ba mun kwana mai dadi ba san ba kamar dinda muka saba ba gaskiya harbe-harbe ne yayi yawa mana jiya nan kam
kaman wani irin karan harbe-harbe ne
akwai garan bindiga akwai garan boma akwai garan atilari hakanan gabaki daya ya kamata gwamnati ya duba lamarin abun nan bai kamata a bari hakanan ba
har yanzu dai babu wani bayani daga wajen hukumomin tsaro game da wannan sabbin har-haren musamman ma na daren jiya da ta firgita al'umman garin Maiduguri Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a gaida Haruna daga Najeriya kuma sai jamhuriyar Niger inda ake ci gaba da shari'ar yar jaridar nan Samira Sabu mai rubuce-rubuce a yanar gizo wadda ake zargi da tabo wani dan shugaban kasa Salamun Muna Barma gare ka
duk da yake a fili ake gane cewa tana da juna biyu cikin yanayin nutsuwa da sakin jiki yar jarida Samira Sabu ta bayyana a kotun Tribunal de Grand Instance ta Yamai a wannan rana ta talata 14 ga watan Yuli inda aka fafata a tsakanin lawyer da ke kare ta da waɗanda ke kare bangaren Mamman Sani Isu Muhammadu mai zargi a wannan shari'a da aka gudanar a bainar jama'a ciki har da mambobin kungiyar masu fafutuka ta hanyar blog Mamudu Jibo Hamani na daga cikin su
Nous sommes confiants, avons confiance en notre justice.
Yace mun yarda da shari'a kuma muna da kwarin gwiwar samun nasara domin muna da yakinin za a yi aiki da abin da doka ta tanadi.
Nous sommes optimistes que le droit sera dit.
A yayin wannan zama lawayen da ke kare dan shugaban kasa sun buƙaci kotu ta kulle yar jaridar a kurkukun tsawon wata guda da mako guda tare da biyan tara ta miliyan guda na sefa. Shawarar da nata lauyoyin ke ganin ba ta da kwari ballantana azartar da ita domin a cewar su ba su ga wani laifi ba a abubuwan da Samira ta rubuta a shafin ta na Facebook Abdulkadir Nuhu shine mijin yar jarida Samira Sabu
abokan mu na musun bada hujojin su sun bada su aske normal ma dai kamata ba a dare mai ta wajen ai wata guda mun san dai Niger dai mukulluncin kanmu mu azu kasa ce da akwai justice kasa ce da akwai shari'a akwai demokrasiya me munanan da gani abubuwan da ba haka ne suke daga zuwa ba aske abubuwan karamin abu ne bai kai da abin da bai kai bai kawo ba shine ake ta jariya biskin
ba idin juna biyun da take da ita yar jarida Samira Sabu na fama da wata rashin lafiya ta daban dalili kenan tun a ranakun farkon kulle ta a kurkuku makusantanta suka buƙaci a bada bailin ta sai dai hakar su bata cimma ruwa ba
document duka babu document da ba sa ba ki proof ke ba ta lahiya me mutanen an ki har yanzu sun ki yarda biska abun kama sempe politik akwai siyasa mu baza mai cikin
harkokin a ranar 28 ga watan Yulin da muke ciki ne alkali zai bayyana hukuncin da zai yanke wa Samira Sabu wace tun a jajibirin zaman shari'ar ta yau kungiyar Amnesty International ta hanyar jami'ar ta a yankin Afirka ta yamma Kine Fatim Diop ta buƙaci a yi mata adalci a abinda ta kira bita da kullun siyasa da aka shirya a ƙarƙashin dokar hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta a matsayin wani bangare na hanyoyin da hukumomin Niger suka bullo da su da nufin rufe bakin masu matsin lamba a badakalar kuɗaɗen makamai kamar yadda a ƙarshen makon jiya abin ya faru da mawallafin jaridar Le Courrier Ali Sumana Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaida Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman.
A yanzu haka dai matasa 'yan asalin arewacin Najeriya na ci gaba da kwarara zuwa kudancin kasar ko ma tsakiyar Najeriya domin gudanar da sana'o'i ko kuma aikin hannu da ba za a rasa ba. Wannan al'amari dai ya saba wa al'adar baya da aka san matasan arewacin Najeriya na komawa gida arewa domin yin aikin noma bayan kammala cirani a kudancin Najeriya a daidai wannan lokaci. Masu sharhi dai sun ce wannan fa wata babbar matsala ce da ya kamata a ci shugabanni da ma sauran masu fada aji a arewacin Najeriya su maida hankali a kai domin shawo kanta. A nan jihar Naijama da ke tsakiyar Najeriya na ci karo da wasu matasa guda biyu, ɗaya ɗan asalin jihar Sokoto ɗaya kuma daga jihar Kano. Sun kuma bayyana mani dalilin su na baro gida a daidai wannan lokaci.
Sunana Murtala daga Sokoto City, Isa Local Government. To Alhaji, abin da ke faruwa cikin wannan al'amari saboda rashin kwanciyar hankali da ya samu kasashen wajajenmu, kuma ga koda masana'antu kuma sun yi karanci, kuma ga talauci ya yi mana yawa, ka gane ko? Saboda mu da noma muke takama da shiya da wasu kasuwanci, to rashin zama langari da shi kawo na abu har talauci ya yi mana yawa haka. Shiyasa muna nan dai muna dan mun kaɗan samu ko kaɗan ne ma'aika mu uwayenmu a dan samu nan rufin asiri.
To yanzu nan mene mai kake yi?
To ina dai sai da radio, ina sai da filas, irin yawanci irin kayan wuta din nan.
To yanzu Malam Murtala, kana yin wata nawa baka koma gida ba?
A da lokacin da ana zannin lafiya ina samu kamar wata biyu wata uku ina komawa, amma yanzu da abun yayi tsanani gaskiya har wata biyu ina yi ban koma ba, ko ba haka ba?
To kana tare da matarka ne nan ko tana can?
An gaskiya saboda Allah matata tana can.
Dai dan aikawa ko kuma in ka?
Dai idan na samu da abun da na samu dan kullu an aika musu da su da uwa ina da kanina a samu rufin asiri.
Yanzu to kamar ire-iren ku haka masu cirani kuna da yawa nan mina?
A gaskiya muna da yawa Alhaji, muna da saboda abubuwan su wanda ma bai taba zakwa ciranin banza zuwa yake, ko ba haka ba? Saboda rashin yanayin rashin zama lafiya, yanzu ma ina ganin mata sai dai kai duk garin da ka zo yawanci mata ne za ka tara zuwa, saboda namijin ma idan ma ya tsaya cikin garin idan suna shigowa cikin gari lungu-lungu.
A can arewan kake
ne? Arewa su kwashi wayoyin mutane su hahalbe maza su suna barin mata.
Ni na fito daga jihar Kano a karamar hukumar Wara, sunana Safiyanu. Safiyan Ayuwa.
Kana zaune da iyalin ka ne a nan ko?
A ba ni da iyali a nan. Iyali na suna can abin nan.
Suna can Warawa ne kace ko?
A karamar hukumar Warawa nake.
Na'am. So yanzu ya rayuwa take kasance maka?
Ina zuwa nan ina yin kamar kimanin sati uku, ina kawo kaya na sayar, na je can zan yi kwanaki kamar goma zuwa sati biyu. Sannan ina gama har hada kayan sayan kuma dawowa ina zo ina kuma kai wannan adadin kwanakin.
Na'am. To yanzu ya zaka kwatanta yanayin kasuwancin naka yanzu da kuma yan watanni ko kuma shekarun da suka wuce baya?
Canje-canje kan ai duk mutumin da yake kasan nan ya san an samu canje-canje, amma dai muna cikin godiyar Allah.
Amma dai akwai bukatar a samu canji da rayuwa.
A lallai kan alhamdulillah akwai bukatar haka din. To wannan halin da aka shiga na wannan COVID-19 kima ya ƙara jefa waɗansu cikin halin su bar gidan dandoli, saboda da yawa waɗansu ba su da abin da za su sa gidajensu. To shi ne za ka gani waɗansu dole ne ga lokacin noman ya yi su baro gidan, saboda me suna da iyali kuma in sun zauna babu abin da za su ci.
A can jihar Kwara ma wani ɗan asalin jihar Kano da ke kasuwanci a garin Ilorin ga abin da ya ce damun ta wayar salula.
Sunana Ahmad Muhammad Jajiri, mazauni a nan Ilorin. Muna garin irin cincirin da can gomu wanda yake daga arewa suke mutuwa abin takaici da sosai. Wata tirelan ma an yi hadari sai ka ji mutum 15 mutum 20 sun mutu a lokaci guda, saboda za ga matasa majiya karfi bibel bela kan tirela, la'alla tana da kaya ko ba ta da kaya, za ga hatta motar shanu, hatta motar buhuna da an samu hadari sai ga shanun nan su huda mutum ko ainihin buhuna su danne mutum. Sakamakon rashin aikin yi galibi mutanenmu abin da suka dogara da shi ne aikin damuna. Daidai ko alhamdulillah yanzu a iya cewa ana samun fadamu a arewacin Najeriya, wasu ba su fitowa, amma waɗansu galibi sukan zo kudancin Najeriya domin samun aiki, kuma aikin dai gashi aiki ne na karfi galibi gaskiya.
Kuma babu wani gatanci haka?
Babu wani gatanci, kullum mutum na tafiya a walakance, cikin damuwa ya tafiya cikin damuwa ya cikin damuwa, baka gane ya samu baka gane bai samu ba. Ya kamata manyan mawadata na arewa su taimaka su yi masana'antu, ga sunan iri-iri, akwai masana'anta wanda za a yi mai kima wanda za a taimaka al'umma gaskiya.
Tsohon kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa, ya bayyana yadda yake ganin wannan matsala.
Ka sani lokacin rani yan arewa sukan je kudanci su nemi wa'yansu sana'an da za su yi, amma da damina tana sauka za su dawo gida. domin mutanen mu noma suke abinda suka gada shine noma amma abinda yazo ya bani tsoro yanzu ya zama fitina da daminan nan da za su zauna a gida zaka dan suna gudu da yawan su suna hita kuma suna koma kudinci akwai abu biyu na daya tsaro na biyu talauci
No.
Security da talauci a can ana kashe su da yawa ba wanda zai jira ya gan cewa ga masu zuwa bandits ɗin su kashe shi yasa zaka ga motan da aka kama trailer nan da aka kama kusa da Lagos da matashi wajen guda 200 sun ce daga Katsina suke wallahi sun gudu maran su ne
hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya dai sun sha bayyana kudirin su na kokarin bunkasa tattalin arzikin arewacin Najeriya to amma Mr. Jonathan Batsa ya ce ko baya ga inganta tsaro ma akwai bukatar farfado da masana'antu a yankin arewacin Najeriya da za ta taimaka wajen rage yawan matasa yan asalin arewacin Najeriya kwarara zuwa manyan biranen kudancin Najeriya da nufin tirani
to yanzu na daya dai indai batun tsaro in aka duba batun tsaron nan an aka dauke shi an aka duba shi sosai aka yi wani abu akai mutane ba za su samu su gudu ba wanda zai shigo kauyukan su ana kashe su ba za su gudu ba wanda zai bar damina yace yana zuwa can ba za su gudu ba na biyu waɗanda suke da hali manya a arewa su hito da wannan arzikin da Allah ya ba su su taimaka ma talakoki ba sai mutane sun mutu ba amma suna son a bi su gida-gida ana alazuwa ido gobe ba sai Allah ya tambaye su yanda suke da wannan arzikin da kuma yanda suka tara shi su hito su taimaki mutane in aka samar da masanantu a arewa sosai to za su je kudu kuma su yi menene bari in nuna maka misali in ka je Kaduna da can inda Kaduna lokacin da Kaduna take Kaduna da masanantu ko ina ga Texas ga arewa Texas duka zaka ga United Texas duka zaka ga su mutanen mu sun samu aiki suna yi don rashin aiki ne suke zuwa can in akwai aiki a arewa ba inda za su je ka nuna mani wani state na arewa yanzu wanda yake da masana'antu wanda mutum za a ce mutane ba za su gudu ba kuma mu a arewa yawanci arewa abinda muka gada wurin iyayenmu shine noma noman nan ma yanzu ita ne za ta yi ƙarfi gwamnati a hito a ba noman nan ƙarfi domin da wannan cutar da ta zo yanzu ai man yanzu ma ba ta da kuɗi kamar da yanzu kowace business zaka yi zaka dawo ne kan abinci domin zuwan ga ma ba tsari ko kana ɗan liman baka shan rubutu sai ka nemi tuwo wallahi tuwo zaka nema to in za a ba noma ƙarfi a arewa to ina ga muka cewa mutanen mu za su bunkasa ba za mu je cikin wannan wahalar da ake ciki yanzu ba
ta dai anan ita ce mai da hankali ga duk wani mai fada aji da zai bada gudunmuwar kawo ƙarshen wannan matsala tun kafin wankin hula ya kai dare Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Mu so mu labarin wasanninmu na ranar yau da kasar Kamaru da tabbata sanarwar cewa ba za ta karbi bakuncin wasannin kwallon kafa na Final 4 ko Final 4 cewa da kungiyoyi guda hudu da za su fafata a wasannin kusa da na karshe da ma wasan karshe na club inda su kasance zakaru a kasashen su a nahiyar Afrika kasar ta Kamaru ta ce akai kasuwa ta yanda hukumar kwallon kafa ta kasashen nahiyar Afrika cewa da CAF ko CAF Confederation African de Football ta yi mata wasannin na semi-final da final na Champions League na nahiyar Afrika ya kamata a ce sun wakana ne a cikin watan Satumba na wannan shekara ta 2020 a kasar Kamaru wasannin kuma za su hada Al Ahly ta kasar Egypt ko Misira da Wydad ta Casablanca ta kasar Morocco sai Zamalek ta kasar Egypt ko Misira da Raja ta Casablanca ta kasar Morocco amma kasashen Egypt da Tunisia na yuwar karbar bakuncin wannan gasar ta bana watakila daga cikin kasashen ne zai karbi bakuncin wasar kasar ta Kamaru ta jiba da karbar bakuncin karshen wasannin na Champions League na nahiyar Afrika ne na bana saboda cutar mashako ta gama duniya ta coronavirus abin tuni anan shine cewa kaunar Champions League ta nahiyar Afrika ta kwallon kafa cewa da kofin CAF ko kuma kofin CAF Confederation African de Football kasar Morocco ce za ta karbi bakuncin sa idan muka leka teburin kakar wasannin kwallon kafa raba ta kasashe na Turai daban-daban a wasannin kasar Ingila. Yanzu haka ana mako na 36 a Premier. Chelsea tana karawa da Norwich a yau Talata. A gobe Laraba idan Allah ya kai mu a ci gaba da wannan wasannin na mako na 36 na teburin Premier na kasar Ingila, Newcastle za ta buga da Tottenham, sai Arsenal ta karbi bakuncin zakaran na bana Liverpool, Burnley za ta buga da Wolverhampton, sai Manchester City na karbar bakuncin Bournemouth. Yayin da a wasannin Serie A na kasar Italia, duk dai a teburin kakar kwallon kafa na wannan shekara na bana, ana mako na 33. A yau Talata, Atalanta da Bergamo na karbar bakuncin Brescia, sai gobe Laraba idan Allah ya kai mu za a ci gaba da makonnin na 33 na Serie A na kasar Italia. Milan AC za ta goga da Parma, Sampdoria da Gen za ta karbi bakuncin Cagliari, Bologna za ta damsa da Napoli, sai Udinese za ta karbi bakuncin Lazio da Roma, Sassuolo za ta karbi bakuncin Juventus da Turin, Lecce za ta buga da Fiorentina, sai AS Roma za ta buga da Hellas Verona. Shi ko dan wasan nan na club din Lille na kasar Faransa, Osimhen, yanzu haka dai ana ci gaba da tattaunawa tsakanin club dinsa na Lille da ake ce Male Losc da club din Napoli na kasar Italia. Dan wasan yana yiwuwa ya rattaba hannu na shekaru 5-6 yana buga ma club din Napoli idan kungiyoyin biyu suka cimma yarjejeniya. Ita dai kungiyar wasannin kwallon kafa ta Lille ta kasar Faransa, Male Losc, sun nemi Napoli ta ba su tsabar kuɗi miliyan 81 na euro domin su sayar musu da dan wasan Osimhen. Ranar Alhamis mai zuwa ne idan Allah ya kai mu, club din Lille na kasar Faransa zai ba da sanarwar in an cimma maslaha tsakanin kungiyoyin guda biyu ko a'a. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an munfa a takaice.
Ta tsattar da hukuncin kisa na farko cikin shekaru 17, inda kotun koli da ke da rinjayen alkalai 5-4 suka kuma yi watsi da hukuncin karamar kotu akan wasu mutane 3 da za a gabatar musu da hukuncin kisa a wannan makon da kuma wata mai zuwa. An ɗauran Daniel Louis Lee tare da ɗura masa magani mai ƙarfin gaske da ke sa bacci, pentobarbital, a gidan yarin ƙasar da ke Indiana, sa'o'i da kotun ta zartar masa da hukuncin. Yayin da waɗanda aka tabbatar sun kamu da coronavirus ya haura miliyan 13 a faɗin duniya, tare da waɗanda suka mutu sama da 570,000. Amurka ta ce tana sa ran fara samar da rigakafin cutar nan da ƙarshen bazara, duk da cewa gwamnatoci na ta ƙara ƙaƙaba tsauraran dokokin killacewa da ba da tazara a tsakanin jama'a domin daƙile yaɗuwar cutar. Kafar yaɗa labaran tattalin arziki ta talabijin CNBC a ƙasar ta sanar jiya Litinin cewa wani babban jami'in gwamnatin shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai cewa tuni aka fara sarrafa rigakafin, duk da yake ba su da tabbacin wanne zai ba da abin da ake buƙata. Kusan fararen hula 3,000 ne mutum 16 kullum ake kashewa ko jiwa rauni a Afghanistan a cikin watanni 6 farko na shekarar nan, a cewar hukumar kula da haƙƙin ɗan adam a ƙasar. Hukumar kare haƙƙin bil'adama mai zaman kanta ta Afghanistan ta fitar da wani rahoto a yau Talata a Kabul, inda ta bayyana cewa adadin kisan jama'a fararen hula ya ragu da kashi 11% idan aka kwatanta da na bara, duk da yake har yanzu yana yawaita.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Tasile da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leather Gresham wacce ta haɗa mana sautin ta kuma ba da umarni, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.